Hijriya, wanda ya dace da 28 da waccan uku shekara ta 2026 miladiya. Za mu ci gaba da karatunmu da muka saba, muna gabatarwa a dukkan ƙarshen wata a wannan masallaci mai albarka, masallacin muna tudu maliki a karatunmu na lissafi al-kaba'ir na Imam Zahabi. A yau cikin taimakon Allah muna da manya-manyan baki a wannan majalisi mai albarka da suka kawo mana ziyara daga ainihin wato wani babban taro da aka yi na Najeriya gaba ɗaya ga ɗalibai wanda suke karatu a ƙasar Sudan, a jami'o'i na ƙasar Sudan duka, da jami'o'in addinin Musulunci da jami'o'i na boko. An yi wani taron da gaskiya kusan aka ce ba a taɓa yinsa ba, an haɗa jama'a sosai, duk da cewa akwai masu uzurori da ba su da lafiya, wasu na wasu ƙasashe a duniya, wasu masu ma samu labari ba. Yau wannan taro an yi shi ne a babbar makaranta da kwaleji ta Sa'adatu Rimi a nan birnin Kano, wanda dukkan manya-manyan malamai, alƙalai, manya-manyan jami'an gwamnati waɗanda duk suka yi ƙasar Sudan karatu a Sudan sun haɗa wannan wuri, da waɗanda Allah ya girmama su cikin maza da mata, duk an haɗu an yi wantakar, wasu shekara 40 ba a haɗu ba, wasu 30, wasu shekara 25, wasu sun manta da juna, wasu ma tun kafin a haife su aka gama jami'a kuma dai an zo a haɗu. Don haka waɗannan baƙi namu sun zo wannan taro ne, wanda ni ma ina cikin ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro. Na yi PhD na ne a ƙasar Sudan, don haka ni ma na amsa wannan taro. Don haka duk waɗannan wadabansu a nan manya-manyan malamai ne da Allah ya girmama su, sun yi karatu a ƙasar Sudan, kuma suka ƙi su tafi gidajensu, suka ce sai sun kama na ziyara wannan majalisar na Al-Kaba'ir saboda ƙauna da suke mana, da kuma ainihin wato tarayya da mu a cikin wannan da'awa. Wanda insha Allah idan an gama karatu za mu gabatar da sunan kowane ɗaya daga ciki, saboda ƴan uwanmu ne a duk duniya da inda muka gan su, musan namu ne kuma muna tare da su. A cikinsu akwai gwanaye na Al-Qur'ani wanda Allah ya girmama su, mahaddata Al-Qur'ani, makaranta wanda duniya ta san da su, kuma Allah ya musu baiwa. Za mu so mu amfana da wani abu daga cikin ɗan abin da Allah ya sanar da su. A farko insha Allah ta'ala za mu fara da hannun dama na ga wani yana zaune, insha Allah ta'ala shi za mu ba da dama ya buɗe mana wannan karatu da karatun Al-Qur'ani mai girma cikin baiwar da Allah ya masa na tabarrak, da abin da Allah ya tabarraka ta'ala ya ba shi. Shi dai wannan dai da kun gan shi kun ga ba zamfare ne. Kun san mutanen zamfara Allah ya musu Al-Qur'ani zamfara ba? A Najeriya in dai za a yi magana Al-Qur'ani dole sai ka sa zamfara a ciki. Kuma cikin matasan mahaddata Allah ya ba su sosai. Duk da ba su fi Kano ba, amma dai sun kusa su iso Kano. Allah ya sa albarka. Zan miƙa wa gwani Nasir Bello ko azzamfari zai buɗe mana karatu Al-Qur'ani. Akwai wani gwanin ma shi ma insha Allah idan mun gama karatu shi kuma zai rufe mana insha Allah. Muna maka fatan alkhairi, zai wakilci ƴan uwansa zai mana karatu Al-Qur'ani. Muna godiya ƙwarai da wannan gudunmawa, ko shi kaɗai muka samu mun dace. In ya buɗe mana ni kuma sai in fara fassara ɗan abin da nake fassarawa. Allah ya saka alkhairi. Wani bismillah.
tura ta shi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
الله أكبر الله سكر الخير ولكن كنت لي ما سأبن يدس كيف أشكر Allah ya bamu samu adanshin su in ji Hausawa. Allah ya albarka gani mun gode kwarai da gaske. Allah saka alkhairi. Tayyib. Idan za ku yi tunawa a watan da ya wuce mun tsaya ne a kabira ta 51 wanda take al-istitalatu al-dha'ifi wal-mamluk. Bayani da Imam Zahabi yayi dangane da hukuncin zaluntar mai rauni dukkan wani mai rauni hukuncin zaluntarsa da kuma bawa da baiwa da zaluntar mace da zaluntar kuma dabba wannan shine al-istitala al-mutawala wato akan wanda yake al-da'if wanda yake mai rauni mun ta karanta hadisi da ayoyi da Imam Zahabi ya kawo a bisa al'adarsa idan ya bude ainihin kabira daga cin kaba'ir sai kuma ya kawo hadisai daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yau akwai hadisin da na Aisha wanda yace an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat qala annabi sallallahu alaihi wasallam ma zala jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayawrisu. Jibril bai gushe ba yana yi mini wasiya in kula da makoci da hakkin makoci da kimar makoci da darajar makoci har sai da nazarci cewa ai makoci ma zai iya cin gado kamar zai sa makoci ya ci gado na. Hadisi Imam Bukhari ya ruwaito shi da Imam Muslim, hadisi Ummul Mu'minin Aisha. Abinda malamai suke cewa anan shine wannan yana nuna mana hadarin cutar da makoci, hadarin zalunta makoci da muhimmancin kula da hakkin makoci. Shi makoci yana da muhimmancin da Allah zai tambaye ka akan sa ranar tashi alƙiyama, abokin zamanka. Kuma wannan makoci shari'a bata ce sai musulmi kadai ba, da wanda yake musulmi da wanda yake ba musulmi ba yana da haƙƙi na makotaka akan ka kula da shi. Dan haka muhimmancin sa ya kai ga saura kiris a ce ma in ka mutu makocinka zai ci gadon ka. Dan haka masifar da take damun mu a yau da ibtila'in da ya fada mana a yau na rashin sanin makotanmu da rashin damuwa da makotanmu, makoci bai damu da dan uwansa ba, ko kuma makoci yana fada da makocinsa, ko kuma yana hasada wa makocinsa, ko yana kiyayya wa makocinsa, wannan ba koyarwar musulunci ba. Yau idan Allah ya jarabe ka, idan kai mai hali ne kana cikin talakawa makotanka, to za ka yi ta fada da su, daga mai maka hasada sai mai maka bakin ciki, sai kuma kai in ba a ci sa'a ba ya zama kana da mummunan ɗabi'ar da ka rena kowa saboda gidanka ya fi na kowa, ka rena kowa saboda aljihunka ya fi na kowa, kai ne kake da mota mai tsada, kai ne kake da ainihin gida mai tsada, kai ne kake ƴaƴanka suke cikin gata, ƴaƴan talakawa kuma ga su nan suna kallon ka kullum, ko kuma ya zama makotan suna bakin ciki da kai saboda ka zo ka shiga cikin su. Duk lokacin da attajiri a yau ya fada cikin talakawa, to sai ya yi hakuri, zai ga abubuwa na rashin kirki, zai ga abubuwa na rashin mutunci da yawa daga cikin wurare musamman inda babu addini, sai dai in mutum ya yi hakuri kuma ya sauke hakkin makotaka. Wasu din za ka sauke hakkin makotaka amma ba za su kyale ka ba, wasun kuma su din attajiran su ne masifar a cikin talakawa saboda suna zaune sun samu kwaba a cikin talakawan amma ba sa yi wa talakawan abin da ya kamata. Dan haka dai mu sani da talaka da attajiri da wanda yake da hali da mai mulki da mai sarauta, in dai makotaka ta hada mu, to wallahi mu sani akwai tambayar Allah a tsakanin mu ranar tashi alƙiyama. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجار ليتعلق بالجار يوم القيامة يقول يا ربي أوسعت على أخي هذا واقترت علي أمسي طاوئا ويمسي هذا شبعان سله لما أغلق بابه عني وحرمني ما قد أوسعت به عليه. وأن حديث حسن لغيره wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lalle makoci ranar tashi alkiyama sai ya rate da makocinsa, innal jara la yata'allaqu bil jari yawm alqiyama, zai ce ya ubangiji wannan dan uwana ne kayal wata masa, inna hadha akhi, ko ya rabbi awsa'ata ala akhi hadha, kayal wata wa wannan dan uwana wa ni kuma ya Allah ka matsayi mini baka bani ba shine waqtarta alayya, yace umsi tawian, in yi yammaci tawian ina cikin yunwa, tawian ja'ian ni ina kaiwa yamma ina cikin yunwa, wannan shi kuma yana kaiwa yamma shaba'an yana koshi ya Allah, salhu Allah gashi nan ka tambaye shi liman aghlaqa babahu anni, dan me yasa ya rufe min kofar sai yake taimake ni, shi ya koshi ni ina cikin yunwa, gidansa a koshi ni gidana a cikin yunwa, ka tambaye shi ya ubangiji me yasa ya mini wannan abu, wa harramani ma qad awsa'ata bihi alayhi, kuma ya haramta mini abinda kai yalwata masa, ni bai bani ba kai ka bashi amma shi ya rufe kofarsa ya kiye taimaka min. Wannan shine abin da zai faru ranar tashi alkiyama ga duk mai hali da yake da hali, yake da iko, yake makotaka da makota kuma bai taimake su ba. Yau an wayi gari kawai ana amfanuwa ne da zama da makota
musamman mai hali ya shiga cikin makota ya zauna a cikin su saboda ya samu kwaba me ya kwaba barayi ba za su dame shi ba saboda yana cikin mutane da a gefen gari yake zaune to wata kila za su dame shi da kai masa hari amma ya shigo cikin mutane yana zaune ba mamaki kuma ma sun riga shi zuwa unguwa ya sai gidajen mutane kaza ya gina gida amma kuma baya amfanan da su sai dai da warin hayakin inji da yake tayar musu da kuma yawan parking da manyan motoci da yake takura musu amma ba sa ganin kwanan gidansa yana fitowa hannunsa baya fitowa ya taimaka musu idan da mara lafiya baya tallafa masa alhali Allah ya yalwata masa gidan kowa ya nakasa shi yana sama da haka akwai hadari ga wanda yake da hali yake zaune cikin talakawa amma baya iya taimaka musu Allah zai sa makoci ya rike makoci ya shake shi ya kama shi yace ya ubangiji dan uwana ne wannan mutum ne shine mutum kai kayalwata masa ni ka kutunta mini kuma ya rufe kofar sai yake taimaka mini cin abin da ka bashi ka tambaye shi me yasa ya kore ni to ka kaga an sabbata da dadi to sai Allah yace a cikin ayar da malam zahabi ya kawo mana wasahibu bil jam kafin nan manzo Allah ya buga misali sosai akan harkar makotaka Allah ya jarabe shi da makoci ba yahude mai cutar da shi yayi shara ya zubo masa gidan annabi ya tattaro da ci ya zuba mai ga tsabar kiyayya daga ba kuma Allah ya sa suna zaune wuri guda amma manzo Allah ya kula da hakkin makotaka ya cigaba da taimaka masa da haka dole sai mun yi hakuri da juna sai mun taimaka wa juna kuma mun ma yau dinnan abin da yana faruwa tsakanin mu a ga mutum yana zaune wato musamman ai mu nan cikin gari haka gidaje irin wannan ai ana makotaka ai inda ake bariki ka san bariki a garin nan a Kano inda ake zaman bariki kaga manyan unguwannin nan na gefe manyan unguwannin nan masu manyan tituna da gidaje manyan da karnuka a kofar gidan nan da waye ai nan ne ake rashin kirki ai wallahi malam mutum zai zama shekara 20 bai san makocinsa ba amma a irin nan gidajen ba zai yiwu bane ai dole wani zai mutu dole wata za ta mutu dole wata rancin ko su duba gidajen gida jiki da jiki can kofa katon gida ga yan dakunan sa dulli a can in zai shigo an rufe mai gate an bude gate da haka ba ruwan sa da kowa kuma babu ma masallaci da zai hada su inda masallaci ma wani ne mai tsoron Allah cikin shi ke dan karami dan kuf Allah gane ka kowa baya fita ita ce maganar gaskiya mu gaya wa kanmu gaskiya galiban manyan unguwanni da ake da su a birane ba a fita sallah galiban sai kadan a cikin su akwai wanda Allah ya ware su in masallacin ma kun ganshi za ku ganshi bai da wata kima suna da tufka-tufkan gidaje amma masallatan Allah ɗan kanana saboda sallar ba ita bace a gaban su in islamiya ne mai kokari shine zai sa direban sai rika daukar islamiya ana kai yaransu can cikin gari su yi islamiya da su amma wannan kewayen unguwar babu filin da za a yi islamiya babu idan za a yi masallaci an ba ma san hayaniya kada ka mana mutane nan su dame mu mu nan ba ma san jama'a da yawa can ai masallaci a can wanda ya ga dama ya fita wanda ya ga dama ya fita to ai wancan minista kaza yana zuwa ya huta a wurin gwamna kaza yana da gida a wurin wane kaza yana da wuri a nan babban attajiri idan yayi kuɗi ya shaki kuɗi to sai koma irin waɗannan unguwanni sai a ce yana GRA yana kaza yana unguwanni kaza ba hina kira sunan unguwannin ba wallahi ku ji tsoron Allah a zaman ku da kuke wannan ni'imar da Allah ya muku wallahi sai Allah ya tambaye ku akan jami'in da ba ku fita kuma sai Allah ya tambaye ku akan masallatan Allah da kuka tozartar daga layi iya ganinka da manyan gidaje tafkira kai ta neman masallaci ka rasa can sai kaga kofar gidan wani mutumin da wataƙila yana Lagos baya zuwa sai bayan wata hudu to mai gadin sa sai ya dan sa bulo ya dan kikkewaye sai a dan sa bishiya a nan ne ake zo ake sallah a subayi ake magarba ake isha'i amma ba masallaci a wurare Allah shirya to ina magana makotaka babu ba wanda ya san kowa mallan akwai mutumin da ya fadi ya mutu a gidansa ya mutu saboda bai alaka da wani makoci ba ruwansa da kuka to ai rayuwa ce ta bariki yana da kuɗi yana da mulki yana jin ya isa dan haka ya fadi ya mutu ba iyalin ko hutu ya zo ko me ba san ya mutu ba sai da ikumbura wari ya damu mutane a unguwa sai jami'an tsaro suka zo suna sacin ana duba sai da aka bankare kofar an ga ya mutu ya kumbura to wa zai kira to ya bai san kowa ba idan ciwo ya kama shi da daddare wani makoci zai kira babu matarsa bata san kowa ba, ƴaƴansa bata san kowa ba, shi ma ba ruwansa da kowa. To ai rayuwa ce mallam, kana da komai, akwai kuɗi, direba zai kawo maka abinci, komai kana da shi, to ina ruwanka da wani makoci? Wannan rayuwar Yahudawa ita ce wasu daga cikin musulmi suke yin ta yau a cikin gidajensu da unguwannansu, rayuwar kuma ba za ta taɓa yin kyau ba. Wani ya zo ya faɗi ya mutu a irin wannan cikin unguwa, duk mutane suna kallonsa, shi ai bature ne shi, ba ruwansa da kowa. Mutum yana zage-zage, ina ruwana da mutane, ina nema a wajen ku ne, don me za a yi min kaza? Eh, ba ruwanka ba ka nema, akwai ran da za ka nema ai, ranar da ka faɗi ka mutu. Tsautsayi kwatsam, wata ran ya sa ya faɗi ya mutu. Da ya mutu, matarsa ta kasa samun wani makoci ne abokinsa da za ta kira ta ce ya mutu. Shi kuma gidansa yana can cikin gari, kuma tsakan dare ne. Ta haka gari Allah ya waye irin a gaggaya makota a zo a zazzauna a kawo ƴar taburma da buta ta alwala a ɗan jira, ba wanda za a kira. To a baya alaƙa da kowa. Aka je aka gayo wa tsohonsa, ya ce a gaya makotansa, aka ce ai ba makocin da za a gaya wa. Me ya faru? Ce ai ba ya alaƙa da kowa, ba a ma san shi ba. Kun san ya aka yi? Wallahi aka zo aka ɗauko gawar aka naɗe ta aka kai ta cikin gari can gidan asalin gidan iyayensa. Uban kuma ya ce ba za a yi masa sallah a nan ba, don ni ɗin ma maƙotana ba su san shi ba. Ya ce kume da shi ƙofar gidansa, in ya so na gayyaci dangi da ya zama dole a ɗebe su a kori kora da hais, mu je ƙofar gidansa mu sallah. Haka aka yi. Akwai wanda idan ya mutu mallam ko masu zaman ta'aziyya babu, ta ba ya alaƙa da kowa. To shine illar ka zauna da mutane ba da kyakkyawan hali ba. Komun larura wata rana akwai abin da zai saka buƙaci dan adam. Kuma ka mutu din nan mutane su tsaya a bayanka su yi maka addu'a ba karamin alheri ba. Allah ya sa muna gane. To sai wasahibu bil jam. Wane ne wasahibu bil jam? Ibn Abbas yake cewa mujahid huwa rafiqu fi safari lahu haqqul jibar. Abokin tafiya, duk wanda kai tafiya daga Zamfara zuwa Kano, daga Lagos zuwa Kano, daga Kano zuwa Maiduguri, ar-rafiqu fi safari, wanda kuke tarayya da shi a cikin tafiya, to shi ma fa an dauko masa haƙƙi na makotaka an bashi. Allah ya ce sai ka kula da shi. In umara ce za ku tafi, aikin hajji za ku je, neman kuɗi za ku je, wani taro za ku je, in dai ar-rafiqu fi safari ne shine as-sahibu bil jambi. Allah ya yi maganarsa, duk wanda tafiya ta kama ka, lahu haqqul jiwari wa lahu haqqus suhbati, yana da haƙƙi na makotaka kuma yana da haƙƙi na abokantakan tarayya, ka kula da shi. Na gaba wabni sabili, dan tafarki shine abda'ifu, yajibu iqra'uhu ila an yabluga haisu yuridu. Abokin tafiya, wato dan tafiya wanda duk guzurin sa yanke masa, to dole ne a yi masa kula na bako har sai ya shiga garin sa, sai ya je inda yake so. Tsautsayi ya kama mutum ya taho daga Lagos ya faɗi a Kano, kuɗinsa suka ƙare ko aka sace masa kuɗi ko wani larura ya kama shi ko ciwo ya je asibiti aka duba shi, dan guzurin da zai ƙara sa Maiduguri ya cinye shi. Wallahi haƙƙin musulmi ne na Kano, sai sun tara masa kuɗin mota an kai shi Maiduguri. Ba wai maganar fa ya tashi ne in fi sabilillahi ba ne, dole ne sai an matsa, dan Allah ya ce wa binu sabili. To yanzu me yake faruwa? Mutane ne suka lalata al'amari, harkar ibnu sabili ta lalace. Amma a da salafus salih har gidaje ake ginawa na ibnu sabili. Kamar yanzu a Kano sai a zo a gina manya-manyan unguwanni na ibnu sabili ne. Duk wanda ya zo tafiya guzurinsa ya yanke masa, tunda daɗin akwai tsoron Allah ba a mai abin sana'a ba. Wanda ya zo tafiya ba ya da makwanci a kan ya kwana a tasha, sai ya je unguwar ibnu sabili. Yanzu a Kano akwai unguwar ibnu sabili? Akwai wasu attajirai suka gina ibnu sabili? Babu. Gwamnati ta gina ibnu sabili? Babu. Amma Allah ya ce a kula da ibnu sabili. Kuma babu ibnu sabilin ne, mutane nawa suke kwana a Na'ibawa? Mutane nawa ne sun taso daga gari kaza za su tafi Lagos sai sun zo Kano su kwana? Ba su da kowa. Wallahi a tasha suke kwana. Wani wallahi bai da kuɗin hotel, in ma yana da shi bai ma san ina zai je kama hotel din ba. Mutum ya kwana a tasha cikin hadari. Watakila wani illali mai shida daddare, in akwai unguwar ibnu sabili da aka yi ka'ida ana yin screening wa mutane a tabbatar kwana nawa za ka yi kwana ɗaya biyu, ga wurin kwanciya kula, ga security, ga tsaro, za a samu lada. Masu kuɗi kuna kashe kuɗi a banza, ga inda za ku samu kuɗi, ku samu akwai aikin kuɗi, ku samu lada. Duk inda aka ci gaba akwai masauki. Yanzu bari mu ga muku misali a ƙasar Niger. akwai wani gari Agadas a ƙasar Niger, akwai gari Agadas. Wallahi ina gaya muku, duk mutumin da yaje Niger yaje Agadas, in dai a garin Agadas ka sauka, to ko baka da kurkubo akwai gidan da zaka sauka kyauta, za a baka makwanci ka ci abinci, kuma ko sati nawa zaka yi? Gidan Alhaji Ammani yana nan da tijo, Allah ya masa lafiya da imani. Sirikin Alhaji Rabi dan Chadwa, an sa Alhaji Rabi ɗaya daga cikin manya-manyan attajirai masu kuɗi ƴan Niger, yana da gida a nan layin gidan gwamna sirikinsa. Duk malamin mai wa'azi idan ya je gidan Alhaji Ammani a Niger, ina faɗin sunansa don a yi masa addu'a da cijon arziki, gida ne ya yi katafaren gidaje, gida ya yi ɗakuna. Wallahi ba mamaki riga katafa ta sakyau. Wallahi motar da kake hawa a ƙasar ku ta fitar Alhaji Ammani. Wallahi. Amma duk wanda ya je baƙo, in Allah ya so, da inda za a je shi kuma da abinci lafiyayye, shi rawan jiki yake yi in baƙo ya ce a kawo min shi, a kawo min shi. Kai shi abinsa ya kai ga ba ma baƙo ba, in ɗan Arewa ɗan Najeriya ije neman kuɗi Agadas bai da inda zai ce zo ka kwana a nan. Suna nan birjit. Akwai gurin manyan mutane VIP, akwai gurin ƴan tsaka-tsaki, kullun haka. Ba in za ka kwana nawa a wannan gidan, wallahi talla malam bai da damuwa. Amma yau wani gida ne muke da shi a Kano irin wannan gidan? Wani attajiri ne ya yadda ya ba da wani estate, ya ba da wani gini, ya sa security da tsaro ya gyara, cewa duk wanda ya zo tafiya a screening ɗinsa a tabbatar a ba shi wurin kwana, kurin fa ya kwanta ya tashi ya fita. Abin da yake bukata, inda zai kwanta, da wutar da zai sa caji, da ruwan da zai wanka, washe gari i fita. In kaga dama ma ka sa iya kwana uku kawai, in kaga dama ma ka sa kwana ɗaya, babu masaukin baki, babu. Wanda wannan Allah ne ya magana akan Ibn Sabil, da haka duk wanda Allah ya hore masa ya samu kuɗi a garinsu ya yi masaukin baki, wanda Allah ya bashi iko yake da mulki ko siyasa ko sarauta ko kasuwanci ya yi masaukin baki, ana iya samun aljanna saboda gina masaukai na baki. Kuma akwai kwanciyar hankali ga musulmi, yau ya je gari akwai inda ake sauke baki cikin aminci, ya kwanta ya kwana bai da damuwa. Wani wallahi sai ya zo da kuɗi miliyan 100 a jikinsa, amma a bashi ya kwana a tasha? To yanzu ko masallaci ka je koran ka, za a ce malam da Allah ya samu ka fita za mu rufe. Yanzu kowa ba a yarda da shi ba. Me ya faru? Saboda wasu sun mai da abin ya zama sana'a. Da haka da ka zo ka ce kai Ibn Sabil ne, kawai za a ɗauka ɗan ciwa-ciwa ne, ɗan neman kuɗi ne, kana tashi ya ce kai da Allah ya fita waje, nemi taimako a waje. Babu kwamiti a masallaci da yake binciken Ibn Sabil ya tabbatar da gaskiyarsa. Kuma zai iya yiwuwa Ibn Sabil na gaske ne, amma mun tozartar da shi. Gashi kuma Allah ya ce Ibn Sabil a taimaka masa. Gashi aka ce huwa da'if, yajibu iqra'uhu qirad da'if, a kula da shi kamar yadda ake kulawa da baƙo. Yace ila an yabluga haythu yuridu, sai ya je inda yake so. Don haka dukkan masallatanmu ya kamata a samar da wani kwamiti, mutum biyu uku hudu, da in baƙo ya zo su ja shi gefe su yi masa interview, su tabbatar da gaskiyarsa. Idan sun tabbatar da gaskiyarsa, sai a ce to jama'a wannan Ibn Sabil ne na gaske, a taimaka masa, mai taro mai kwabo a kai shi tasha, a ɗora shi a mota ya tafi garin da za shi. Wani zai ce wallahi ba na son kuɗinku, ku kai ni tasha kusa ne a mota, kawai a kai ni. Amma koran kowa muke yanzu. Yanzu yau in za a idan da sallan nan, wani ya tashi ya ce jama'a dan Allah na taho ne daga ibadan, na taho guzuri na ya kare mini, ce za a yi? Yaya aka yi za ka tafi Maiduguri ka zo Kano guzurin ka ya kare, ya ba kai tanadi ba, fita ga babu wuri? Kuma zai iya yiwuwa larura ce ta kama, kuɗin su bata, ko kuma wani ya tsame shi yana bacci a mota, ko wayarsa ta faɗi, ko kuma ciwo ya kama shi ya je asibiti a mai treatment a cinye kuɗin, ko gashi nan dai abubuwa suna iya faruwa. Da haka mu kula da wannan, lallai Ibn Sabil abun kulawa ne da shi a shari'a. Qala Ibn Abbas huwa abidu sabili, shi ne matafi mai ƙetare hanya. Tuwihi wa tut'imuhu, ka tattaro shi, ka matso da shi, ka ciyar da shi. Hatta yarhala anka, har sai ya tafi ya barka. Wa ma malakat aymanukum, da abun da dama ku ta mallaka. Yace yuridu al-mamluk, wato yuhsinu rizqahu wa ya'fu anhu fi ma yukhti'u. Sannan yana nufin bawa a kyautata masa, a ciyar da shi, wato bawan da ake mallaka, a kyautata masa azurta shi sannan kuma a yi masa afuwa. Allah ya ce wa ma malakat aymanukum, bawanka ka taimake shi, yaron gidanka sauƙaƙa masa, ba shi abin da zai ci, yi masa riga, kai shi maka inda hali, yi masa aure inda hali, taimaka masa mai da shi shi ma ɗan adam. Almajirin gidanka kada ka mai da shi dabba, almajirin gidanka kar ka mai da shi bawa, kar ka mai da shi bai san haƙƙin kansa ba, kai ta wulaƙanta shi, kar ka manta, ba mamaki kai ma wata ran zaka iya zama almajiri, ko kuma bayan ka mutu ɗanka ya zama almajiri a gidan wani. Mala almajiri ya ta, almajiri fa ya auri matar mai gida. Almajiri da Allah ya juye irin nasa, Rabbul Izzati kai mana afuwa. Yaron da yake musu shara, yaron da yake musu wanke-wanke, yaron da yake musu goge-goge, yaron da ake zagi ya bude gate din mota, yaron da ake dakawa tsawa bai je zubar da shara ba, yaron da bai goge gilas ba, yaron da bai yi wa yara makaranta wanki ba, yaron bai kaza ba, ya gama hakuri yayin shekarunsa a gidan, ya girma aka aurar da wance, aka aurar da wane, wannan yayin jami'a ya tafi duk a gaban sa har ya girma ba a kula da shi ba, yana ta hakuri, anan yake samu ya ciyar da uwarsa, anan yake samu ya ciyar da ubansa, kwatsam rayuwa ta kai rayuwa sai mai gida ya fadi ya mutu, ya bar dukiya na fitar hankali. Hajiya tana ta tunanin wa zai aure ta kula mata da ƴaƴanta, wanda ya san ƴaƴanta ya san sirrinta ya san kaza. Kurin wani ya zo zuga almajirin ce kai me kake jira? Ƙwarai kuwa. Ya ce ka ɗan gwangwasa ƙofa. Yi? Ce kai ai ba zai yi wa yi. Kawai aka ji aka mata magana aka ce kin ga Hajiya rubin asirinki kin ga wannan kamar da yake a wajenki kuma ya yi muku zaman amana ya rike muku ya yayi komai kun ba shi amanar kuɗi kun yi komai ba haram bane ki aure shi kawai asiriyar tace Allah kace Allah kuwa sai aka juya kawai sai yaje aure ta yaron gida mai shara ya zama alaji ƙwarai kuwa duba Allah mai juya lamarinsa da aka manta wancan abu yanzu ya dawo shine uga kwata-kwata a gidan yaran gidan kuma dole su zo su gaishe shi saboda mijin uwarsu kai kana wasan lamarin Allah kai kana yi karka kuskura shi yasa ka bi a hankali wanda ka rena shi wallahi tallahi sai ya zo ya zama maka babba a gabanka da aka ku taimaki na ƙasa da ku rufa musu asiri ku girmama su wataƙila rufin asirinsu yana ƙarƙashin tafin kafar kuma shi ɗan adam ne ba a rena shi. Mala idan ka ga yadda ake wulaƙanta mutane masu aiki a gidajen mutane labarin bai da daɗi. Wasu a gidajensu ka san bauta, iya bauta suke yi wa masu musu aiki. Zai yi shekara da shekaru yana masa hidima, amma wallahi tallahi bai da gidan zama. Kana cikin haya, kana gidan babban attajiri, kana aiki shekara da shekaru, ko kana tuƙa shi, ko kana masa wanki da guga, ko kana masa kula da ƴaƴansa, amma idan shekara ta zo na biyan kuɗin hayan gidanka kana cikin bala'i. Kana gidan attajiri kullum an barka da bude gate din mota da kuma alhazin su zo kana goge musu mota kana ce alhaji Allah kiyaye, amma wallahi idan larurar taro ta zo maka billahi lazim sai ka kwammace. To me amfanin tarayya da suke a gidanku? Yau arzikin da kake da shi baka iya taimakon mai maka aiki ba, me amfanin arzikinka? Dinkin sallah fa wani fa baya iya almajirin gidansa dinkin sallah, dinki yaro shekara guda yana maka hidima wa matarka, ba za ka iya sayan alawayyo, ba za ka iya sayan yadi, mai aiki tana maka aiki ta yi wa matarka shara, ta wanke famfas din ƴaƴanka, ta yi musu tsarkin kashi, matarka ta tafi ta barta tana mata hidima, amma wallahi a sallah ba za ka iya zuwa ka mata dinkin arziki ka mai da ita ƴar adam ba. Malam muna da gyara a cikin lamarin mu. Kawai yau duk wanda tsautsayi ya sa ya zama talaka ya fada a hannun wani sai yanda Allah ya da kai kawai. To shi yasa zaka ga ƙananan mutanen da suke gidajen manyan mutanen ba sa tausayin su. Dan ka mutu bai damu saboda ba abin da kake masa. Kawai dai ka dauke masa nauyin yana aikin albashi ne tun da ya shekara yau shekara 30 fa yana maka wanki da wannan hannun. Wanki ba. Mutum shekara 30 yana wanke maka kayanka. Amma yanzu baka bin da shi da talauci ba. Kana da kamfanoni, kana da gidaje, kana da motoci, ba za ka azurta shi muka sama mai dan karamin gida ya zauna dan Allah alaji wata ran ba za ka biya mai kudin umara ba shi ma ka mai da shi dan adam dun Allah ba za ka jawo ƴaƴansa shi ma ka sa su a makaranta masu dan kima ba ya ji cewa yana dan dosanin arziki a tattare da kai ba wannan wace irin rayuwa ne ainal islam ina musulunci yake ina shari'a daka idan Allah ya rufa mana asiri mu taimakawa na kasa da wannan qur'ani ne Allah tabaaraka wa ta'ala yace ai dadin akwai bayi da ake daukowa baiwa mai aiki baiwa mai noma baiwa mai daka baiwa mai nika amma ka duba baiwa saboda matsayin a kula da ita qur'ani sai da cewa ma malakat aymanukum ku kula da su idan ba bawa yau akwai almajirai akwai yara akwai yaran kasuwa akwai yaran gida akwai wanda aka kawai zai zo ta mai hidima mallam akwai mai hidima ma shi ko kuma ba a bashi kawai dan jiran me za a samu ne shi bai da ma albashi a gidan Alhaji in an ce nawa Alhaji yake bace a baya biya ai kawai shi yana jiran dan abin da aka rage ne a bashi a haka kuma ya makale yake rayuwa Allah ya mana afuwarsa an dago da yace wa ma malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan faqura Allah baya son me ainihin wato girman kai da alfahari da jiji da kai Ibn Abbas yake cewa al-mukhtal shine al-azim fi nafsihi ban wannan kujer kai wanda yake jin girma a karan kansa alladhi la yaqumu bi huquqillahi wal hujur baya tsayawa akan hakokin Allah tabaaraka wa ta'ala sannan kuma al-fakhur huwa alladhi yafkharu ala ibadillahi tabaaraka wa ta'ala shine wanda yake alfahari wa bayin Allah tabaaraka wa ta'ala bima khawwalahu Allah min karamatihi saboda abinda Allah ya bashi na karamci وما اعطاه من نعمه ده ابن الله يباشي النعمه انا ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذا الله انا فدا كما يد ابو هريره يروتو بينما رجل شاب ممن كان قبلكم اني وني متاشي cikin wadanda suka gabace ku yamshi fi hullatin yana tafiya cikin asin da asin riga da wando hadin kaya set in an ce hulla riga wando ko babban riga da ya ciki da wando set din kaya shine hulla yana mai girman kai da nuna isa da fadin rai shine mukhtalan fakhura wanda dai Allah ce inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura to shi wannan ya cika wannan sharadi izabtalathu al-ardu sai ga kasa ta hadiye shi ka taba jin kasa ta hadiye mutum to ga mutume wani saurayi ne matashi dan kwalliya dan gayu dan ado yana tafiya yana da fadin rai yana nuna isa yana alfahari da sutura da riga kawai kasa sai ta bude baki Allah ya ce bude ki hadiye min shi sai ta hadiye shi fa huwa yatajaljalu fiha hatta taqumu sa'a manzo Allah ya ce tajaljalu ko ban fasala ma yatajaljalu ba yana surbukawa yana ta shiga ciki annabi ya ce har yanzu din nan ila kiyami sa'a har yanzu bai gama isa ba ai kiyama bata tashi ba to ila kiyama har yanzu din nan da muke magana hadisin bukhari hadisin muslim me yasa saboda girman kai da fadin rai yana yi wa bayi nuna isa yana da alfahari da sutura alfahari da nuna isa malan ka san akwai wannan riga take kai shi huta riga wallahi akan riga sai shiga huta saboda idan ya saka rigar gari yake ya fi kowa kuma ta fata kowa tsumma duk tsumman da ka sa shi shekara ɗaya shekara biyu sai kaga wanda ya fi shi mai hankali baya alfahari da tsumma wannan da bazai iya zama da kai a kabari shekara 10 ba akwai tsumman da aka yi zai fi shekara 10 a kabari da kai bazai ribe ba babu alfahari da sutura alfahari da nuna isa da jiji da kai usama yace qala samitu ibn umar yaqulu samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man jarra thawbahu khuyala'a to ga alamar girman kai a sutura sakin kaya a jasu su rinka jan kasa da nuna girman kai shine khuyala duk wanda yayin wannan lam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyama Allah ko kallon sa ba zai yi ba ranar tashin alqiyama wannan hadisi ne hasan riwayar ibnu majah hadisi ne isnadin sa ingantacce shi ma saka kaya an ce kai iyaka inda zaka sa duk inda zaka sa kaya kai ga kasa duk inda musulmi zai sa riga dukkanta da tsadar ta katta ga kasa kayan mata ne aka ce ya ja kasa amma kayan namiji kada ya ja kasa wando kada ya wuce idan sawu ya ja kasa riga katta wuce idan sawu ta ja kasa babban riga alkyabba duk kayan da mutum zai sa kar ya sa ya ja kasa in ka saka kaya yana ja kasa je ka a yanke shi duk tsadar sa saboda aiki ne na ƴan wuta هكذا هو هذا ما ذكره الواحدي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا في آخر مرضه فإن الله صلى الله عليه وسلم يعني زي بالدنيا أرش الله في أن سنقر شيء يوصي بالصلاة النبي ياي وسيا أقول هذا صلى جماعة أقول هذا صلى مسلمي أقول هذا صلى فإن الله يكي شيء وأقول هذا صلى لا ونبعون الله يدو قرم فإن الله يكي يا مسلم تياكر بكلمة تياكر بكلمة yace amma shi yana da damuwa yana da sharadi me ya faru yace shi gaskiya fa sallah ce ba zai iya yi ba sallah yace wala ka yace in an yarda da musuluncin sa a karba haka amma fa ba zai yi sallah ba manzo Allah yace la khaira fi dinin la salata fi tashi ka tafi duk addinin da babu sallah a ciki bai da alkhairi ba mu guri dan haka duk wanda baya sallah ba musulmi bane duk makocin da yake baya sallah duk abokinka da kaga baya sallah na rantsa da Allah akwai hadarin abokantaka da shi ko dai ka jawo shi ya rinka sallah ko kuma kai masa nasiha in ba zai baka rabu da shi alamar dan wuta a cikin mu shine wanda kaga baya sallah kwarai kuwa akwai wanda malam ba su da rabu a ciki wata mata tace malam ba abin da mai gida na yake irin sallah tace baya san sallah malam tace wallahi malam bazan tona asirin mai gidana ba bazan masharib yace wani abu yana damu baya son sallah son wani yaro yace yana tare da mai gidansa a kasuwa yace wallahi duk sallar da za a fita azan asar wallahi ba zai fita ba da an zo za sai yace gode ku yi sallah ku da zai shiga ɗakin yana irga kuɗi haka za a yi azan yana irga kuɗi in an zo la'asar ma ya shiga irga kuɗi yace yace wallahi muna kallon sa mu da mun ƴan ƙananan yara muna ta sa ido sai ka dana alhaji ba yi sallah ba Allah Alhaji bai sallah ba ya ma saba baya sallah azza tana mai a kasuwa ba ta buga yayin sallah ba la'asa tana masa a kasuwa ba ta buga yayin sallah ba bai zuwa masallacin kasuwa bai yin shimfidar sa da sallaya ta a shagon sa yayin sallah baya yi ga kudi kuma Allah ya tara mai mala ciniki ciniki iya tara kudi ka amma baya sallah wani yace ka bincika gidan mamatsi ya ce wallahi bai yake ba kuma haka ne baya yi Naka idan ya dawo gida zai dawo da magarba ne in ya dawo da magarba ya shiga tarakarsa yana ce ya cire kayan sa a kawo mai abincin sa ya huta ya ta buge bugen wayan sa da buga lissafi da calculator wacce mata ce za ta je sallah dama magana ya tashi asuba wani sai tashi shi babu haka yake rayuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya gyara halin mu manzo Allah yayi wasiya da ayi sallah jama'a kun san me abu na farko da Allah zai yi bawa tambaya a kiyama shine sallah awwalu ما يحاسب به الأبد يوم القيامة الصلاة أبنا فرقو دذا أفاري وباوا حسابي رانا تاشي القيامة صلى الله ذي چه كركو تبا قومي كركو بنچك قومي كدوبا مني صلى سا إذن أكا سامو صلى تاشي خلاص الله ذي چه كوچي رشي الجنة كو اندي صلى تاشي سنشن كيات الله كمالا كاكالي أما متك صلى بتاشي كبا Allah zai ce to ku binciko mini sauran ayyukan fa huwa limasi waha adyau sauran ibadu sauran nauye nauye to ya fito zartar da su duk wanda ya wulakanta sallah to kar kai mamaki yana to da sauran yanzu wancan mutumin da baya sallan baya kula da sallah sai kuma matar ta ci gaba da cewa malam kaga yadda yake wulakanta uwarsa kaga yadda yake baya girman uwarsa nace a to ke ya wulakanta sallah baki mamaki ba ai ba mamaki ne in bai wulakanta uwarsa ba ai duk wanda bai sallah ba kar kai mamaki bai bi iyayensa ba ai iya masifa kenan ai iya bala'i Allah ya mana afuwarsa to yana wasiya da kula da sallah yace as-sala as-sala abu na karshe da manzon Allah ya ta maimaitawa as-sala as-sala kafin ya bar duniya lokacin da zai fita duniya ku kula da sallah ku kula da sallah ku kula da sallah ku kula da ƴan kananan bayin da suke gargashin ku matanku da bayin ku da suke gargashin ku ma malakat aymanukum wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kammala da shi wa bil ihsani ila al mamluki da kyautatawa zuwa ga bawa wa yaqulu Allah Allah as-salah wa ma malakat aymanukum manzon Allah yana cewa Allah Allah ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah al ummata ku rike sallah ku kula da sallah ku kula da wanda an dama ku ta mallaka matanku da bayinku ku kula da su kaga ashe matar aure an ce a kula da ita a taimaka mata wa fil hadisi fasul malakati yumnun wa su'ul mamlakati shu'mun kyakkyawan mallakan mutum wannan baiwa ce kuma alheri ne, haka mummunan riko da zaka yi wa mutum wannan shi'umci ne, abu ne da yake kai mutum zuwa ga wuta. Sannan manzo Allah yana cewa la yadkhulul jannata sayyi'ul malaka, duk wanda yake da mummunan riko baya rike wato abokin zamansa da kyau, to wannan ba zai shiga aljanna ba. Hadisin Tirmidhi ne, hadisi ne mai rauni da Ibn Majah suka ruwaito shi. Qala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu kuntu adribu mamlukan li bisauti. Ibn Mas'ud yace bayan ya ji wannan hadisan yace wallahi da ina dukan bawana da tsumagiya. Ibn Mas'ud bawansa in yayi laifi sai ya samu tsumagiya izane shi. Ibn Mas'ud yace to fa sami'tu sautan min wara'i, yace kawai sai na jiyo sauti a bayana, ilam ya ilam aba mas'ud anna allaha aqdaru alayka minka ala hadha alghulam, lalle allah ya fi ka iko akan wannan yaron sama da kai. A bawansa ne idan ya masa laifi sai ya zane shi da tsumagiya. Ibn Mas'ud kawai sai ya ji waye, mala'ika ne, aljani ne, waye ya kira shi? Aka ce ya dan Mas'ud, ka sani wannan bawan da yake karkashinka yake kula maka da harkokinka na gida, Allah ya fi ka karfin iko a kansa, Allah bai buge shi ba, kai bai kamata ka buge shi ba. Kala kuntu ya Rasulullah, Ibn Mas'ud ya kama hanya ya je gurin manzo Allah ya ce la adribu mamlukan li ba'dahu abadan, na daina dukan bawana har abada. Wa fi riwayatin sakata sawt min yadi, yace kawai sai tsumagiyar nan ta fada daga hannuna, yana jin wannan magana sai tsumagiyar ta fada daga hannunsa. Min haibati rasulillah, saboda kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin fa qultu huwa hurrun liwajhillah, a wata riwaya sai ce wannan da daga yau na yanta shi ya zama da'i na, ba bawa ba, an daina masa slavery gaba daya. Yace amma innaka law lam taf'al la lafahatka an-nar, da baka aikata wannan ba da wuta ta cinye ka. Ibn Mas'ud yawmul qiyamati, ranar tashin alqiyama, hadisin Imam Muslim ya ruwaito shi. Wa rawa Muslimun aidan min hadis Ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa kafaratuhu an yu'tiqahu, duk wanda ida kiyaransa yayi masa haddin da bai yi laifin ba, lam ya'tihi, duk wanda ibigi yaron da ke karkashin sa, bawanka, almajirinka, mai kula maka da harkokin gidanka, ko mai maka aiki a gona, ka dake shi, ka zalunce shi, abinda bai cancance shi ba, ko ka mare shi, aula tama huku, kalfe shi da mari, yace to ka fara sa shine ka yanta shi kawai ka ce ya zama daci kake, in ba haka ba lalafahatkan naru yawmal qiyamati, kama hadisin Muslim, sai rana sai wuta ta cinye ka ranar tashin alkiyama. Wannan hadisin shi ma na Muslim ne. Wannan hadisin yana nuna mana mu tausayawa waɗanda suke karkashin mu, almajiran gidanka, yaron da ke maka wanki, yaron da ke maka guga, yaron da ke maka aike, mai tuka maka mota, mai maka hidimar gona, mai maka hidima a office, mai rike maka jaka, mai kula maka da kaza dinka, wanda yake maka gadi a gida, duk waɗannan suna da hukuncin kamar bayi ne a wannan zamani, duk da ba bayi bane, to kenan suna da haƙƙi mu kyautata musu. Amma ya zama yau mai kula da gidanka shike ba da mummunan shaida a kanka, a ce Alhaji bai da mutunci. Wani yana ba da labari yace a gidansa inda yake kula yake aiki, yace wallahi ba a taba kawo musu abinci mai kyau ba, sai ya rufe yake fito musu shi, saboda tsabar muguntan matar gidan. Ga abincin nan ba za ta fidda shi akan kari ba, sai ya fara lalacewa sai a fitar musu shi. Wasu kuma suka ce ma mai doyin suke fitarwa, ko kaga suna warwaso daga gidan fa aka fito da shi, amma suna warwasan dan abin da ake fito da shi. To me amfanin zaman su karkashinka? Me amfanin arzikinka na gindinka bai mora ba? Me amfanin dukiyarka? Me gadinka yau shekara 40 yana gadi a gidanka amma bai da rigar arziki? Shekara 30 yana tuka ka da kai da iyalinka da yayanka tun kafin a haifi su binta, yau har binta ta yi aure, shi yayi kita kai su makaranta yayi kai ta kaza amma keke bai da shi wani mai gadin sa sai yayi wa muguwar tafiya tafiyar kafa daga nesa fa ya hawo abun hawa yazo inda yake da aka buga lissafin abun hawan da yake hawa yake zuwa gidan da yake aiki a wata albashin ya cinye a cikin kudin acaba da adaidai sahu bai zai kuma iya tahowa da mai da kafa ba watarin sai ya dabara sai ya yi rabin tafiyar a kafa ka kula ba malam wallahi idan ana gaya maka rayuwar da wasu suke a gidajen wasu Allah kare bai zai ci ba sai ya yi rabin tafiyar a kafa saboda bai da kudin mota sai ya hawo mota ta karasar da shi saboda shi ne albashin zai bashi dama ya iya dan sayan wani abu kuma ba wani abin ihsani da za a dauka a bashi ko abinci ko wani abu na kyautatawa ka san mutumin nan haka ya mutu bai samu alherin sa ba bai samu taimakon sa ba suna nan barkace za ka ga wani ai shi yana tukawa ne wani ai yana tukawa ne ka ji wannan da ake faɗa ga direban sa kalli direban sa wallahi bai zai gano ba galiban direbobi suna cikin bala'i galiban ba a fiye kula da su ba sai hakuri da su za a je a samu arziki da su za a yi kulle-kulle da su za su raka suna kallo shi ba direba ba ka la ilaha illallah mala ya kamata a yi karatu akan direbobin manya mala direban babban mutum fa shi zai tuka shi ya kai shi babban hotel ka san ina zai kwana sai a ce kwantar da kudi raka kwana a mota alhaji haka ne ya kai mai gidansa yana katon hotel maimakon a kama masa koda wani low price daki sai a ce kwantar da kudi raka kwana a mota wallahi a mota suke kwana idan an je wani taro ana raba abinci ko wani abu za a haɗu mai gida ya je a raba abinci a yi party a yi komai ina direban ka yana can bai ci komai kuma bai isa ya bar gurin ba saboda kar ya bar wurin alhaji ya fito zai dauke shi wallahi ba zai iya dauko abinci ko ya ce a dauko masinjan sai ya dauka ya kai wa direba ba zai yi ba ana ba da labari wani direba ba zan faɗi sunan garin ba saboda za a gane ni yana tuka wani babban basaraki yana gudu sai ya ce ranka daɗe hanya ta rabu gida biyu ya ce ta rabu gida biyu sai ya ce wacce dai ga can shehu Usman dan hodiyo ina ganin sai yana kira na a gefenta wannan kuma na ga ta kan gada ce wacce zambe sai ya ce dan ubanka tsaya 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 dan ubanka ka san me ya faru mala direman ya ce Bilal Azimu kwanansa kusan biyu sun yi tafiya wallahi ana taro bai ci komai ba yunwa ce ta dame shi yace in ban nuna wa yalla bai fushi na ba da zai gane me nake nufi ba yace ina cikin wuta sai yace hanya ta rabu gida biyu yace da ya zabi ta shehu Usman dan fodiya ne yace wallahi da lahira zai kai shi yace can zai danna ta yace kuma sarkin na manji kan shehu Usman ne ba fa da kai nake wa Allah ya bada afwa ya zagi ubansa yace ya tsaya yace yace yalla bai wallahi yunwa nake ci ka san sai a hanya a kauye aka ce a nemo inda masa take a nemo mai shayi yaya zaka dauki dan adam yana tuka ka kana harkokinka baka tuna da rayuwarsa ba shi ba dane ba ko zakka ba a bashi kwarai kuwa da ana bashi da baka ya canja ba babu haka abin yake ai ai tsotsayi ka zama direba Allah rufa asiri in dai ba direba wancan yana ciya bana yana ciyarwa ba suna da hakki mu yi magana akan hakokinsu don su ma 'yan adam ne ko ba haka bane ba a kula da su a taimaka musu in a ma'aikatu ne a taimaka musu idan sarakuna suke tukawa a taimaka musu idan attajirai suke tukawa a taimaka musu yanzu mutumin da zai dauke ka a mota yayi ta gudu da kai bai kamata ka taimake shi ba in ya zai ya bana rami da kai ba ai ba daidai bane ba ku daina barin su don yunwa dan kar su jefa ku a gada Allah ya mana afuwarsa kuna tare da ni ko yawwa to shikenan sai yace sai yake cewa wa min hadisi hakim bin hizam qala qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha yu'adhibu alladhina yu'adhibuna an-nasa fid dunya Allah sai yayi azaba ga waɗanda suke wa mutane azaba a duniya hadisi imam muslim wa bil hadisi man daraba bi sautin zulman iqtassa minhu yawm al-qiyamah duk wanda ya dauki tsumagiya ya zane wani da bulala ranar tashi alkiyama wallahi sai an rama ina disulin masta ina malamin makaranta kaji da kyau ga hadisin a gaban ku man daraba bi sautin zulma duk wanda ya dauki tsumagiya yadda ke wani akan zalunci ka zana wa wani matukar dukan da kai wani wallahi ko ka danka ne in akan zalunci ka zalunce shi wallahi sai an rama ran tashi kiyama shine uktusa minhu yawmal qiyamati kila lillahi sallama kamnahu anil khadimi aka ce manzo Allah to sau nawa zamu yi abuwa wa hadimi mai mana hidima a gida yace bil yawmi 70 marra kai masa abuwa sau 70 yaron gidanka kai mai abuwa yayi laifi daya yayi ka yafi yayi laifi biyu ka yafi yayi sai kai sau 70 wa kana fi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam yawman siwak fadaa khadiman lahu wata rana manzo Allah hannunsa akwai aswaki ya kira mai masa hidima fa abda alai sai ya jinkiri bai zo ba fa kana launal qisas annabi ya daga aswakin ne yace yaron nan na aika ka zo tun da zo baka zo annabi yake gaya mai masa hidima yaron gidansa ka duba annabi ba yace laulal qisas da ba dan ina jin tsoron qisasi da ramuwa da za a yi inda dake ka ba da sai na kwala maka wannan aswaki la darabtuka bi hada siwaki da sai na dake ka da wannan aswaki saboda ina jin tsoron kawai a yi qisasi wannan hadisin baihaqi ne Imam Ibn Sa'd ya rawaito shi Albani ya rawaito shi a cikin Al-Jami' hadisi ne 4800 da kuma 48 wa kana li Abi Hurairah tajariyatan zanjiya Abu Hurairah yana da wata yarinya baiwa baka shine zanjiya azzantin wani dutse ne a Sudan dutse ne a Sudan ake ce shi azzanji to wannan wata macice bakar mace da take daga wannan guri farafa a yawman alaiha sauta Abu Hurairah ya daga tsumagiya zai daki wannan baiwa ta sa mace a gida kenan yace laulal qisas la akhshaytu kihi wallahi da ba dan ina jin tsoron kar a yi min ramuwa ba akan ki inna da kike sai an rama miki ba wallahi sai na buga miki tsumagiyan nan walakin sa abiuki sai dai kawai zan kai ki kasuwa in sai dake liman yufini sama nake ga wanda zai biya ni kudin ki izhabi tashi ki tafi ba anti hurratun liwajhillah je kima na yanta kin zama aya tafi ki bar gidan ka waja timratun ilal nabi sallallahu alaihi wasallama wata mata ta zo gurin manzo Allah fa qala ya rasulullah inni qultu li ummi amati na ce wa baiwa ta ya zaniya ya ke mazinaciya wata ce tai fushi ta ga yawa yarinyar gidanta mai mata aiki tace da ce mazinaciya sai manzo Allah ya ce wa hal ra'aiti alaiha zalik kin ga zunan ne a tattare da ita kin ga tana yi qala Allah manzo Allah ya ce amma innaha sastaqidu minki yawmal qiyama to ina shaida miki wannan baiwar da kika ce mata mazinaciya sai ta yi kisasi sai an yi ramuwa da ke ranar tashi alkiyama akan wannan shari da ke mata farajat ila jariyatiha ta je gurin yarinyar ta tafi a fata saudan ta bata tsumagiya wa qalat idli dini ta ce farazani ne tun yanzu baiwar ta gaya wa bakar magana annabi ya ce sai an rama a kiyama ta ce da aje kiyama dukan kiyama bai da dadi da ke ni tun a duniya kawai farazani ne fa abatil jariyatu yarinya ta kasa ta kita da keta fa ta kada ta ke tuwa to tunda baraki da ke ni mana yan take saboda Allah sun maraja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallama ta koma gurin manzo Allah fa akhbarat ta bashi labari bi itqiha ta ce na fa'inta wannan baiwa manzo Allah ya ce asa ai asa an yukaffira an itqaki laha ma qadabtiha bihi da sannu wannan yan take da kika yi insha Allah ta'ala zai kankare miki kazafin da kika mata wa bi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam kala man kazafa mamlukahu duk wanda yayi wa bawansa kazafi wa huwa bari'un mimma qalahu kuma ya barranta da abin da ya gaya wa shi bawan da ka gaya masa ya barranta shadri ka masa julida yawmal qiyamati haddan sai an maka tsumagiya ran tashi alkiyama na haddi illa an yakuna kama qala sai dai in abin da ka fada haka ne hadisin bukhari da muslim wa fil hadisi lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu ma la yutiqu shi bawa ko almajirin gidanka ko yaron gidanka ka ciyar da shi kai masa sutura malan kaji shi kai zaka bashi abinci kai zaka yi masa riga sannan kuma kar a dora masa abin da ba zai iya ba duk wanda yake da wani a gargashin sa kada ya dora masa nauyin da ba zai iya ba wa kan sallallahu alaihi wasallam yusihim inda khurujihi min ad-dunya annabi ne musu wasiya da zai bar duniya wa yaqulu allah allah fi salam wa ma malakat aymanukum atimuhum mimma ta'kulun ku ciyar da bayin gidanku da yaran gidanku da abin da kuke ci waksuhum mimma tattasun ku yi musu sutura da abin da kuke sutura, wala tukallifuhum min al'amali ma la yutiquna, kar ku dora musu aikin da ba za su iya ba. Fa in kallabtumuhum, in kun dora musu fa'inuhum, to ku taimake su. Wala tu'adhibu khalqallah, ku daina azaba wa halittar Allah. Fa innahu mulkukum mallakakum iyyahum, Allah ne ya mallaka su gare ku. Walau sha'a la mallakahum iyyakum, inda Allah ga dama sai ya juye sha'anin, ku din ku zama ku ne bayin su, su din su zama su ne masu gidajen su. Ibn Asakir ya ruwaito, wa dakhala jama'a ala Sulaiman al-Salman al-Farisi, wasu mutane sun shiga wajen Salman al-Farisi. Wa huwa amirun al-mada'in, a lokacin shine sarki amir a mada'in. Fa wajaduhu ya'jinu ajina ahli, sai aga Salman al-Farisi yana sarki, gashi yana ta kwaba garin abincin gidansa. To Salman al-Farisi yana sarki, yana kwabar gari da hannunsa, babban magana. Fa qalu lahu ala tatrukul jariya ta'jinu, aka ce ya sarki ba za ka bar baiwa ta kwaba maka wannan gari ba, ba za ka bar ta ba. Yace fa qala sallallahu radiyallahu anhu inna arsalnaha fi amalin, aina aike ta wani aiki ne, mun aika ta ta je ta yi wani aiki. Fakarina an najma'a alaiha amalan akhar, sai muka kyamaci mu kara mata wani aiki. Dan Allah ka duba Salman al-Farisi, ya tura baiwar wani aiki, sannan kuma ga lokacin kwaba garin abinci yayi, maimakon mun yi jira ta yi aikin ta dawo ta kwaba musu garin su ci abinci. Yace ina jin tausayin kuma ina jin tsoron in hada mata aiki biyu, ga wancan aikin ga wannan aikin, shi yasa na kama yi da kaina. An najma'a alaiha amalan akhar. Wa qala ba'du salaf, wasu malaman suka ce cikin magabata, la tadribul mamluka fi kulli dhanbin, ka daina dukan bawanka ko yaron gidanka akan duk laifi da ya maka. Walakin ihfad lahu dhalik, ka kiyaye masa wannan. Fa idza asallahu asallaha fadribhu, kai ya saba maka kyale shi, amma idan ya saba Allah dake shi. Ala ma'siyatillah, akan saban Allah. Wa dhikruhu ad-dhunub allati bainaka wa bainahu, da kuma ainihin zunubin da yake ainihin wato tsakaninka da tsakaninsa, wannan ma wani abu ne da ya kamata ka tuna, sannan kuma kai masa afuwa akai. Amma in ka buge shi akan saban Allah, to zai tuno da zunubin da yake tsakaninka da kai da shi. Wannan duka wasiyoyi ne da shari'ar musulunci ta yi mana akan mu kula da waɗanda suke ƙarƙashin mu, kada mu zalunci mai rauni. Daman shine Imam Zahabi ya kawo babin dan shi, kada a cuci wanda yake mai ƙaramin ƙarfi. Allah ya bamu ikon kulawa da wanda suke ƙarƙashin mu, Allah ya bamu ikon tausaya musu, Allah ya bamu ikon taimaka musu. Mu yi hakuri, na dan tsawaita muku dan mu zo kan fasali. Abinda muka faɗa daidai, Allah shi bamu lada. Wanda muka yi kuskure ko tuntuɓe harshe, Allah ya mana afuwa.